إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايعك يا أمو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادواء وانا مسلاتي من البركة مسلاتي مبلغة أنا تشكين غرم بوتي وانا يمتي نا ثلاثة يوم شاء أكو بوتر رمضان هجر من ذو صلى الله عليه وآله وسلم دبو إير اليهدو دا ثلاثين دا شدا وانكما يزو داي داي دا ثلاثين دا وطن شدا شكرا ميلادية دبو بيو دا شادير أولا مجلسين تفسير القرآن بقرما وانكما منا تشكين تفسير سورة الكافي كبانا مفارق راتو كمانا مكسابة زاما أنسا كالأن دا تشكين تنبوين دا سكزو منا سكزو هنو akwai wanda ya rubuto yana tambayar menene alakar ayoyin 10 na farko na cikin wannan surar da muke tafsiri suratul kahfi da kuma batun dajjal domin a farkon wannan sura mun yi bayanin hadisan da suka zo game da falalar karanta wannan sura daga ciki akwai hadisan da suka yi maganar falalar karanta ayoyin farko na wannan sura da cewa wanda ya zinci karanta su Allah ta'ala zai tsare shi daga fitinar dujjal. To shine yake tambaya menene alakar su da batun dujjal. Alakar su shine alakar alqur'ani da dukkan wata fitina ko wani sharri da zai iya samu mutum. Yadda Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ambaci wasu gurare ko wasu surori ko wasu ayoyin alqur'ani yace wanda ya karanta su Allah zai tsare shi daga wata fitina, to haka su ma waɗannan ayoyin Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya nuna mana cewa wanda yake karanta ko wanda ya karanta ayatul kursi da safe ko da yamma Allah ta'ala zai tsare shi daga sharrin shaytan. Da yamma har gari ya waye, da safe har yamma. To kaga in ka karanta cikin ayatul kursi ba inda akai maganar shaytan, to amma kasancewar alqur'ani maganar Allah ne, maganar Allah kuma tana da tsarki. Sannan Ubangiji ta'ala ya sanya waraka daga dukkan komai a cikin alqur'ani, saboda ka karanta shi zai maka wannan magani. Kamar yadda aka ce karanta suratul baqara zai tsare gida daga sharrin shaytanu, to haka nan ita ma wannan sura ta kahfi Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ambaci cewa zata zama kariya, garkuwa, tsari ga mutum daga sharrin dujjal. Sai wanda yake tambaya game da azumin wanda take da ciki ba za ta iya azumi ba, to me ya kamata ta yi? To kamar yadda aka sani a wannan mas'ala malamai sun yi sabani, kuma sabani wanda yake da dadde ba wai na kwanan nan ba, tun zamanin sahabbai ko in ce tun zamanin tabi'ai da malamai manya-manya an samu wannan. Wasu daga cikin malamai suna ganin cewa za ta sha kuma ta ciyar sannan ta rama, wato za ta yi kafara da ramuwa. Wasu su bambance tsakanin mai shayarwa da mai ciki, idan mai shayarwa ce za ta yi kafara kamar Malikiya ko Imam Malik, amma mai ciki babu kafara amma za ta rama. Wasu kuma su ga cewa za ta rama ne kawai babu kafara. Wasu kuma su ga cewa in ta ciyar shikenan ba sai ta rama ba. Abdullahi dan Abbas da Abdullahi dan Umar ya inganta daga gare su suna yin wannan fatawar. Abdullahi dan Abbas da Abdullahi dan Umar suna ganin cewa idan mace mai ciki ko mai shayarwa saboda cikinta ko saboda shayarwar da take yi ta kasa yin azumi, to a madadin kowace rana za ta ciyar da miskini daya kuma ba sai ta rama ba. Wannan ya tabbata daga Abdullahi dan Abbas, kuma ya tabbata daga Abdullahi dan Umar, kuma kamar yadda wasu suke cewa ba a samu wanda suka saba musu ba, duk da cewa ana to a ruwaito daga Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu shi ya saba musu cewa za ta rama. Saboda kaga tsohuwar magana ce, don haka idan mace ta sha azumi saboda tana da ciki ko ta sha azumi saboda tana shayarwa tana da zabi ɗayan biyu ko dai ta ciyar ko kuma ta bari bayan azumi ta rama amma maganar ta hada ciyarwa da ramawa wannan yana da rauni ita ce maganar da ta fi rauni cikin maganganun biyu a ce ta ciyar kuma ta rama to wannan yana da rauni don ba za a hada mata abubuwa guda biyu ba lokaci daya akan abin da uzuri ne ke gare ta shari'a ta yi mata ta ba ta uzuri to bai kamata kuma kamar yadda matafiya aka ba shi uzurin ya ajiye amma ya rama ko mara lafiya aka ba shi uzurin ya ajiye amma ya rama amma ba a dora masa kafara ba to ita ma uzuri ne yasa ta ajiye kaga bai dace a ce kuma an dora masa kafara ba don haka dora mata kafara tare da ramuwa wannan yana da rauni saboda haka tana da zabi ɗayan biyu maganganu ne guda biyu dukkaninsu suna da wajhun minan nazar kowace mutum ya ɗauka kowace mace ta ɗauka ko dai ta rama ko kuma ta ciyar in ta ciyar ba sai ta rama ba in ta rama ba sai ta ciyar ba sai wanda shi kuma yake tambayar cewa ya sayi abu kamar naira 1000 ya sayi da shi 2000 ko 3000 to ya hukuncin wannan a shari'ance riba ba ta da iyaka wato shari'a ba ta sanya wa riba iyaka ba matukar dai tsakanin mai saye da mai sayarwa an samu yarjejeniya an bi dokokin shari'a wajen ciniki babu yaudara a ciki to abinda mutum ya samu na riba a cikin abinda yake kasuwanci da shi ba a cewa ya yi yawa ko ya kai ga riba hakanan abinda mai saye ya samu na sauki shi ma ba a cewa ya yi laifi ta yiwu ka sayi abu ƙasa da yadda ake sayar da shi sosai wato ka samu sauki ana sayar da shi naira 1000 ka same shi 300 ko 300 ko 250 ma to kaga wannan ba a cewa ka yi cuta matukar dai shi wanda ya sayar maka da yardarsa da amincewar sa ya sayar maka domin abinda ake bukata a kasuwanci shine a samu taradin la an takuna tijaratan an taradin minkum sai dai kasuwancin da yake akwai yarjejeniya tsakanin ku in aka samu at-taradi to shikenan ka yarda na yarda in sayar maka sai dai idan an samu yaudara a ciki wato kamar ya kasance shi mai saya bai san kan farashi ba sai ya amince da kai mai sayarwa sai ya ce to na baka amana dan Allah ka yi gaskiya a cikin lamarin nan ka sanar da ni farashin da ake sayar da abin nan ko ka wuce gaba a samu abin nan bisa farashin da ake abin nan saboda haka sai ka yi masa ka yadda za ka yi masa sai kuma ka tuce shi to anan yana da khiyar anan yana da khiyarul ghubn abinda ake cewa khiyarul ghubn saboda haka in ya je ya gano cewa cutarsa aka yi yana da damar ya dawo a ba shi kudinsa ya mai da kaya in kuma ya ga zai rike a haka shi kenan to amma in ba haka ba abu ne mutum ne kawai ya zo ya same ka kana sai da kayanka ko ka yi ciniki ka sayar masa to kowace irin riba ka samu ba a cewa ka ci riba kamar yadda wasu suke cewa in riba ta yi yawa ta zama riba wannan ba gaskiya ba ne a wannan majalisi mun faɗi hadisin Urwa al-Bariqi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba shi dinari ɗaya ya ce je so masa akuya da ya je sai ya samu akuya biyu da dinari ɗaya a hanya sai wani ya tare shi yana son akuya sai ya sayar masa ɗaya da dinari ɗaya sai ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallam akuya da dinari kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu akuyarsa kuma dinarinsa ya dawo wato ya samu akuyar da yake bukata kuma dinarin da ya bayar ya kuma dawo masa saboda haka in ka duba zaka ga shi wancan ya sayi akuya ya sayar da ita da rabin kudin da ya ci riba rabin abin da ya abin nan so kaga ba a cewa riba tana yawa illa iyaka dai kawai shi dan kasuwa har kullun ya rika tuno fadar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallama da yake cewa rahimallahu abdan samhan idza ba'a idza ishtara wa idza iqtada rahimallahu abdan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada wato Allah ta'ala ya ji kan bawan da yake mai saukin kai mai sassautawa lokacin da zai sayar da kayansa ko zai saya ko kuma ya ci bashi zai biya ko kuma zai karɓi bashi saboda haka ana son ya kasance mai saukin kai a lokacin da yake sayar da kayansa in yi haka zai samu rahama ta Ubangiji kuma aljaza'u min jinsil amal duk mutumin da ya yi abu to zai ga irin wannan sakamako daga Allah hal jaza'u al-ihsan illa al-ihsan lace babu wani abin da yake zama sakamako na wanda ya kyautata face shi ma Allah ya kyautata masa ban yassara Allahu ala mu'sirin yassara Allahu alaihi nabi ya ce duk wanda ya sauƙaƙa ma wanda yake cikin matsatsi Allah ta'ala shi ma zai sauƙaƙa masa saboda haka ya rika tuno waɗannan abubuwa na nusus na alqur'ani da hadisi waɗanda suke nuna kai wa dan uwanka sauki da rahama kai ma sai ka samu sauki daga Allah wannan shine abin da kawai ya kamata kowanne dan kasuwa ya zama yana tunawa a kowane wannan lokaci a sai wani wanda yake tambayar cewa ya ji wani malami yana darasi yana cewa ciyar da mai azumi wato bawa mai azumi abin bude baki sai ka bashi abin da ya ci ya koshi wato ka bashi da fafiyar shinkafa har da soba rodo sannan ne zaka samu ladan wanda ya ladan mai azumi wannan mai azumi to ina yana so dan ya karfafa batun tambayar sa ko hujjar ma abin da yaje yace ma a sunna TV yaje to ba mizani bane dan kaje a sunna TV sunna TV kafa ce da take yada abin da aka karantar da mutane na ilimi bisa koyarwar Annabi sallallahu alaihi wa sallam to amma masu karantarwar ayata aka bar yada sunna TV da wannan sunna TV ba masumai bane saboda haka muna yin kuskure saboda haka abinda yake daidai a dauka abinda yake kuskure kuma sai a bar shi a nema wa wanda yayi shi gafarar Allah to shi da yake cewa ya ji wani malami yana fadar haka cewa ana yi wa wasu suna so su yi wa Allah wayo da haka sai su rika dan bayar da wani abu su ce sun bawa wasu sun yi bude baki to hadisin dai abinda yake cewa man fattara sa'iman falahu mithlu ajrihi la yanqusu zalika min ajri sa'imi shay'an wanda duk ya bawa mai azumi abinda zai yi bude baki to yana da fatan kucin ladan sa ba tare da ya rage ladan mai azumi ba wato za a bashi shi ma ladan sa cikakke kamar idan na mai azumi ba tare da an kebi na mai azumi ba saboda hadisin abinda yayi magana tafsirus sa'im abinda ake nufi da tafsirus sa'im ka bashi abinda zai tashi daga mai azumi ya dawo muftir an tanqulahu ila min as-sa'im ila al-muftir saboda kaga duk abinda zaka bashi makwarwa ta ruwa ce ya tashi daga mai azumi ya koma mai ya koma muftir ka bashi dabino ne ya ci ya koma muftir ka bashi abinci ne wato lafiyayye shinkafa da nama kamar yadda shi wannan malamin ya faɗa da soba rodo dan ma dai ka bashi abin da yayi abin nan buka baki saboda haka shi azumin shi hadisin bai ce sai ka bashi da yawa ko sai ya koshi ba abinda zai fitar da shi daga sa'im zuwa muftir domin cewa kai man fattara sa'ima sa'im ne amma yanzu ka bashi abin da yayi buɗe baki ya dawo ba sa'im ba saboda haka kaga ko kaɗan ko mai yawa duk ya shiga ƙarƙashin hadisin saboda haka cewa sai wanda zai iya bada shinkafa da nama da soba rodo shine zai samu wannan ladan ina ga akwai takura rahmar Allah ta'ala akwai tahjiru rahmatillah kuma wa rahmati wasi'at kulli shay domin ka faɗa ka ya nuna kenan ba wanda zai iya yin wannan sai wanda Allah ta'ala ya bashi kuɗi da yawa ya bashi wadata wanda zai iya sayo kwanan dabino ya kawo masallaci shi ba zai samu wannan ladan ba wanda zai iya sayo leda fiya wata ya kawo masallaci ka ce shi ba zai samu wannan ladan ba sai wanda zai iya girka kabakin abinci da nama har da su ƙoruru sannan shi zai samu wannan ladan to babu shakka anan ka takura rahmar Allah da rahmar Allah kuma tana da faɗi hadisin ko bai nuna haka ba gaskiya saboda haka wannan magana ce dai kawai ta dai a ƙara sa mutane ƙaimi su ƙara fito da abin da yake aljihunsu kawai amma ba wai dan ba za a samu ladan ba abinda dai kawai za ka kula da shi a hadisin abinda za ka kula da shi a wannan hadisin kai da kake so ka ba wa mai azumi abin buɗe baki ga hadisin cewa ya falahu mithlu ajrihi yana da kwatankwacin ladan mai wannan azumin saboda haka kaga in azuminsa ya samu cikakken lada ka bashi abin da ya buɗe baki kai ma ka samu cikakken lada in ya samu 80 cikin 100 kai ma abin da za ka samu in ya samu 50 cikin 100 kai ma abin da za ka samu in ya samu 30 cikin 100 na azuminsa ladan da ya samu kai ma da ka bashi ya buɗe baki iya wannan za a baka saboda haka ashe kaga yana da kyau lokacin da za ka yi bayar da abin buɗe baki ɗin ka yi girdadan waɗanda kake tabbata cewa ba masu irin wasa da azumin su bane suna azumi suna zage-zage suna saban Allah wanda zaka samu rubarubar lada ne in ma an samu zaka bashi ya ci ya koshi din da namun kuma ba lalle ne ka samu wani can sai ya bamu wani salihi wato abin nan dabino kwara daya ya ci ya yi bude baki da shi ya fika lada kai da ka ba wancan abinci ya cika cikin sa yayi tatil amma azumin sa ba gangare ya azumi bane dan annabi cewa falahu mithlu ajrihi ajrihi shi wannan mai azumin da ka bawa abin ka yayi bude baki da shi to kana da kwatankwacin irin ladan sa saboda kaga ashe kenan in ya samu cikakken lada to kai ma za a baka irin wannan ladan in kuma ladan nasa ya samu tawaya ya samu tangarda saboda yana azumi amma yana fadace fadace yana wasu biya gumma gangaru ko yana cin haram ko yana dai abubuwan da Allah ya hana to kaga wannan koda azumin sa ba a ce ya lalace ba to amma kaga ya samu tangarda azumin ba zai samu cikakken lada da wani salihi zai samu ba to ashe kaga in ka ba salihin mutum ka abin nan kuma shi wanda ya ci ba ana nufin cewa in yayi bude baki da da abincin wani ko dabinan wani ko ruwan da wani ya bashi shi kuma an tauye masa ladan sa ba a ladan sa shi ma yana nan cikakke ba abin da zai taba ladan sa ko banti ne ba za a kira ba daga ladan sa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yanqusu zalika min ajri sa'im shay'an dan akwai waɗansu saboda rashin fahimta ko rashin sani sai kaga ya zo masallaci inda ake sufura ta bude baki inda ake bada abincin bude baki musamman a kasashen Larabawa musamman a kasar Saudiya a Haramaini amma sai kaga a cikin aljihunsa ya taho da dabinan sa wai kada wannan mai sufuran nan ya samu wani abu na ladan sa saboda sai ya fara cin dabinan sa wai yayi bude baki to yanzu shikenan ladan sa ya kammala sannan sai ya taba kuma abin da aka aje a gaban sa to kaga wannan bakhil ne wannan marowaci ne kai ma ka bada naka ka ba wani ya ci naka kai ma ka ci na wani saboda ka samu ladan wani kai ma wani ya samu ladan ka sai wanda yake tambaya game da hadisin la uhillul masjida li junubin wala ha'id wannan hadisin dhaifi ne hadisi ne bai tabbata ba Abu Dawud ya rawaito shi amma a cikin sanadin sa akwai wata mata da ake kira al-Jisra bint Dijaja wanda Imam al-Bukhari yana cewa laha ajaib hadisin hadisi ne wanda yake mai rauni mai janaba Allah ta'ala ya yi maganar abinan shigarsa masallaci cewa zai iya shiga ya wuce wala junuban illa abiri sabili kai wala dina amru la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiri sabili hatta tattasilu saboda haka mutumin da yake da janaba shi alqur'ani ya nuna cewa zai iya wucewa ta cikin masallaci amma kai ya zauna amma ita mace mai haila to wani ijtihadi ne na malamai wasu suna ganin ba za ta zauna ba wasu suna ganin babu dai fi dan ta shiga masallaci ta zauna wasu suna hujja da hadisin Aisha annabi sallallahu alaihi wasallama da yace ta dauko masa tabarma daga cikin masallaci ta ce ya rasulullahi inni ha'id ina haila annabi sallallahu alaihi wasallama ce haidatuki laysat fi yadiki suka ce kaga ashe ba dan ana ba a san mace mai haila ta shiga masallaci ba ai bai kamata Aisha ma ta ce inni ha'id ba fadarta inni ha'id ya nuna kenan abinda suka sani shine mai haila ba ta shiga masallaci su kuma waɗanda suke cewa ta shiga suka ce a ita magana da take yi taba tabarmar ba wai magana shigar ta masallaci ba shi yasa annabi ya ce haidatuki laysat fi yadiki haila ki ba a hannunki take ba dan kin taba tabarmar wannan ba shi zai sa tabarmar ta zama tana da haila ba saboda haka wannan ba magana shigar ta ake yi ba to dai matsala ce wacce malamai suka yi magana akan ta idan mace za ta zo gurin da zake karatu ya kasance babu za ta iya bin karatu daga waje dan kusdan gudun kada ta shiga cikin wani rudani sai ta zauna inda za ta je karatun kamar misali a ce lecture ce ake ko irin tafsiri ake yi akwai inda za ta iya zama a wajen masallaci sai ta zauna kada ta shiga rudani in kowa ya zama da ba za ta ji ba ko akwai bukatar sai ta shigo to kada a matsa a ce ai mace ba mai haila ba ta shiga masallaci dan haka ta shiga shi ma wannan matsawar ita ma ba ta da wajibi saboda babu wani nasi karara da yake nuna hanawar to sai wani shi kuma da yake tambaya game da cin naman gafiya to ban sani ko mafarauci ne to akwai ka'ida da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar wanda kowane mafarauci ya kamata ya haddace ta in ya haddace ta to zai san naman dajin da zai ci da wanda ba zai ci ba النبي صلى الله عليه وسلم كما يندي ذو أشكال حديث صحيح نهى رسول الله حديث مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السبع وعن كل ذي مخلب من الطير. النبي صلى الله عليه وسلم يا هنا يا هنا اتدكم وني نامن داجن ده يكي دفيقا دكم وني دبا ده تكي دفيقا فيقا إرنا نيا غناما إرنا وانا كريكي ده سودنا duk dabbar da take da irin su annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana cin namanta. Haka nan duk tsuntsun da yake da farata irin na farauta, irin na su shaho, irin na su hankaka da sauransu, suna da farata za dan zako zako na farauta da suke kama abin farauta da shi. To duk tsuntsun da yake da wannan shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a cin namansa. Saboda ka rike wannan kaida ce sai ka duba bakin gafiya tana da nab ko ba ta da nab. In tana da nab to ta shiga ciki, shi yasa a kauri mafi rinjaye cikin maganganun malamai shine mage ba a cinta saboda tana da nab. Saboda ka su gafiya duk ina tsammanin wannan jinsin ne cikin wannan abin da suke. To ina ga dai mu hakurin tambayoyin nan haka nan zuwa gobe insha Allah sai mu ƙara gaba. Bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا.
Kafin nan ayar da take bayanta ba mu kammala ta ba.
Qulillahu a'lamu bima labithu lahu ghaibus samawati wal ardi absir bihi wa asmi' ma lahum min dunihi min waliyyin ولا يشرك في حكمه أحدا.
الله تعالى cikin wannan aya kamar yadda muka yi bayani a jiya yana gaya mana cewa waɗannan samari sun zauna a cikin wannan kogo cikin na tsawon wannan lokaci wanda ubangiji ta'ala ya gaya mana walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a qulillahu a'lamu bima labithu lahu ghaibus samawati wal ardi. Ya gaya mana cewa sun zauna shekara 309 suka 300 sannan suka ƙara tara a lissafi. Allah ta'ala ce qulillahu a'lamu bima labithu, kace Allah ta'ala shine mafi sanin kwanakin da suka zauna suna bacci a cikin wannan kogo. Lahu ghaibus samawati wal ardi, gaibin abinda yake koye a sama da abinda yake koye a ƙasa ko sammai da ƙasa duk gaba ɗaya nashi ne. Asmi' bihi wa absir, kai mamakin jinsa kuma kai mamakin ganinsa kuma kai mamakin jinsa. Ubangiji ta'ala yana gani fiye da dukkan wani mahaluki, haka nan Ubangiji ta'ala yana ji fiye da dukkan wani mahaluki. Malahum min dunihi min waliyin, ba su da wani majibinci wanda zai jibinci al'amuransu ba Allah ba. Ubangiji ta'ala shi kadai ne yake jibintar al'amarin halittarsa, yake jibintar al'amarin halittarsa gaba daya. Akwai al-wilayatul amma wanda dukkan wani mahaluki yana karkashinta, Ubangiji ta'ala shi yake jibintar kowa da kowa ta hanyar halittarsa da ciyar da shi, bashi arziki, bashi lafiya, bashi gurin zama da walwala da iskar da zai shaka. Wannan duk wilaya ce amma, dukkan wani mahaluki yana karkashin ta, sawa'un mu'mini ne ko ba mu'mini bane, mutum ne ko ba mutum bane, yana karkashin wannan wilaya. Akwai wilaya khassa, wato jibinta ta musamman, irin wacce yayi wa ashabul kafi, irin kula ta musamman da Allah ta'ala yake ba wa masoyansa, yake ba wa masu imani, yake ba wa waɗanda suke bisa ga turbarsa, bisa ga da'arsa. Ubangiji ta'ala ya kula da su, ya tsare su daga dukkan wasu fitintunu, ya tsare su daga dukkan wani sharri. Ubangiji ta'ala ya ƙara musu imani da da'a da san sa a cikin zuciyarsu. Ubangiji ta'ala ya ba su rahamarsa a nan duniya da lahira. Wannan wilaya ce khassa, babu mai samun ta sai wanda yake mumini. To Ubangiji ta'ala yana magana bisa ga halittarsa gaba daya, malahum min dunihi min wali, ko wannan wilaya amma din ko khassa, babu wani wanda zai baka ita sai Allah. ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا ولا يشرك في حكمه أحدا سنقول بنجدي بايا حد ولي أتشكين حكمشنسا وتقراء ولا تشرك في ولا تشرك في حكمه أحدا كذا كهذا وني دشي أتشكين حكمشنسا أنا ما حكمشي يا كسجدابي أكو الحكم الله القدري الكوني أكو حكم الله الشرعي الديني أكو حكمشن الله لك الدرة وبنجدي تعالى shi ya hukunta halittar kowa da kowa shi yake halittar mu shi yake babu abinda babu bukatun mu na rayuwa gaba daya shi yake hukunta abinda duk zai same mu mai dadi da mara dadi wannan shine al-hukmu al-qadari al-kauni duk abinda mutum zai same shi mai kyau ne ko mara kyau ne ubangiji ta'ala ya riga ya kaddara wannan ya hukunta wannan kuma babu wani wanda yake tarayya da Allah a cikin wannan hukunci abinda duk zai same ka na alkhairi babu wani wanda yake da tarayya da Allah ta'ala wajen samar maka da wannan abu haka nan abinda duk zai same ka mara dadi abinda mara kyau mara dadi to babu wani wanda yake da tarayya da Allah cikin samar da wannan abu shi kadai yake banta da samar da hukunce hukuncen sa na kaddara sannan alhukmu ad-dini ash-shar'i shine abinda Allah ta'ala yake shar'antawa bayan sa ne ya sa su ya hana su yace su yi abu kaza daidai ne su yi bar abu kaza ba shi da kyau su yi abu kaza shine samun zaman lafiyar su duniya da lahira su bar abu kaza za su samu matsala in sun yi shi babu wanda yake sanya wannan shari'a kuma sai Allah ta'ala to kaga wannan shine al-hukmu ash-shar'i ubangiji ta'ala shike da duka waɗannan bangarorin guda biyu shi yake da waɗannan abubuwa guda biyu sune al-khalqu wal-amru da Allah ta'ala ce alalahu al-khalqu wal-amru alahul khalqu abinda duk yake halitta ga bayin sa da kaddara da komai duk suna cikin al-khalqu wal amru kuma al amru shar'i al amru ad-dini duk abinda yake umarni ne na kai kaza ko ka bar kaza Allah ta'ala shike tsara wa dan adam ga yadda zai yi ga abinda zai yi ga abinda zai bari saboda haka ubangiji ta'ala ya shar'anta abinda yake halal ya kuma shar'anta abinda yake haram abinda Allah ta'ala ya halatta shi shine halal babu wanda sai haramta shi abinda Allah ta'ala ya haramta wannan haramun ne babu wani wanda ya isa ya mayar da shi halal saboda haka ubangiji ta'ala ya kebance kansa da irin wannan hukunci yace inal hukmu illa lillah ya qussu al-haqq wa huwa khairul fasilin hukunci ba na kowa bane na Allah ne haka nan Allah ta'ala yace alalahul hukmu huwa asra'ul hasibin shi ubangiji shi yake da hukunci shi ne kuma wanda yake mafi gaggawar masu hisabi iya hisabi inul hukmu illa lillahi alaihi tawakkaltu alaihi falyatawakkal almutawakkilun inul hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iyyah wa makhtalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila allah zalikum allah rabbi wa rabbukum alaihi tawakkaltu wa ilayhi unib duk wadannan ayoyi suna tabbatar mana da cewa abin da ya shafi hukunci na halatta wani abu ko na haramta wani abu to wannan aikin Allah ne shi kadai shi yake cewa abu kaza halal ko abu kaza haram a cikin littafin sa ko a bisa harshen manzansa sallallahu alaihi wa sallama wato abin da ya tabbata a sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala allah alkadhib innal ladhina yaftaruna ala allah alkadhiba la yuflihun ubangiji ta'ala ya ce kada ku rika fada saboda abin da harsunan ku suke sifantawa na ƙarya ku ce abu kaza halal ne ku ce abu kaza haram ne haka kawai babu dalili babu wani nassi da ya haramta ko ya halatta kawai da molanka ku rika bada fatawa irin wannan Allah ta'ala ce to kada ku kuskura ku yi wannan qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faj'altum minhu halalan wa harama qul allahu azina lakum am 'ala allahi taftarun Allah ta'ala ce ba ku ga abinda muka saukar muku ba na abinci na arziki abubuwan da muka ce ku ci ku sha a ciki faj'altum minhu haraman wa halala kuka zabo wasu kuka ce wannan halal ne kuka zabo wasu kuka ce wannan haram ne kamar yadda aka rike a jahiliya Allahu azina lakum Allah ne ya sa ku ashe kaga baka cewa abu kaza haram baka cewa abu kaza halal sai idan Allah ta'ala ya baka wannan izini ta ina zaka samu wannan izini shine ta nassin alqur'ani ko sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam saboda haka wanda zai yadda da wani abu na shari'anta wani abu a ce kaza haramun ne tare da cewa ba haramun bane ya amince ya yadda cewa wanda zai iya haramta masa wani abu ko abu kaza da Allah ya haramta shi wani ya zo ya ce ya halatta kuma ya yadda cewa wani din nan zai iya halatta masa abinda Allah ya haramta masa, babu shakka wannan bin shari'ar shedan ne, wanda duk yabi wannan ya bi shedan kuma ya bauta wa shedan. Allah ta'ala na ta'ala alam ahad ilaykum ya bani adam alla ta'budu shaytan innahu lakum aduwwun mubin wa an i'buduni hadha siratun mustaqim. To wani yana daga cikin bautar shedan, wani ya dubi abinda Allah ya halatta ya haramta maka, kai yadda ka amince ka dauka har mun cewa haramun ne, ko wani abinda Allah ta'ala ya haramta maka, wani ya ce maka ni na halatta maka, ka yadda ka amince har zuci cewa wannan abu halal ne, in kai haka to ka koma ga bautar shedan, ka bar bautar Allah, ka yi abinda ake kira shirku da'a. Allah ta'ala ya yi magana da larabawa a lokacin da suke halatta a ci abinda yake mushi, bayan Allah ta'ala ya haramta cin mushi, ya haramta a ci abinda ba ambaci sunan Allah a kansa ba, su kuma suke cewa yaya za ku ci yankan da kuka yi da kanku amma ba za ku ci yankan Allah ba. Allah ta'ala ce wala ta'kulu mimma lam yuzkari ismullahi alayhi wa innahu lafisq wa inna ash-shayatin la yuhuna ila awliya'ihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum lamushrikun. Allah ta'ala yake cewa kada ku ci dukkan wani abin da ba a ambaci sunan Allah a kansa ba, wa innahu lafisq, yin haka ko wannan abin da ba a ambaci sunan Allah a kansa ba fasikanci ne, yinsa fita ne daga biyar Allah ta'ala. Wa inna shaytana wa inna shayatina la yuhuna ila awliya'ihim, kuma lalle shaydanu suna yin wahayin maganganun banza zuwa ga masoyansu, zuwa ga jama'arsu, li yujadilukum, dan su rika yi muku jayayya, dan su rika jayayya da ku, suna gaddama da ku. Wa in ata'tumuhu, Allah ce in har kuka saki kuka yi musu da'a wajen ku yadda da halaccin abinda na haramta, innakum lamushrikuna, to lalle kun tabbata mushrikai. Saboda haka dukkan wani abin da yake halal to yana nan a halal dinsa, dukkan wani abin da yake haram yana nan a haram dinsa. San zuciya na iya sawa ka ci abin da yake haramun, tare da cewa zuciyarka ta san haramun kake ci, wannan ba a cewa kai shirka, illa iya ka a ce ka saba wa Allah. Akwai wanda zai aikata haramun ya san haramun yake, ya sha giya ya san haramun yake, ya ci riba ya san haramun yake, ya yi sata ya san haramun yake. To da ba a cewa ya kafirta ko ya yi shirka, sai dai a ce ya yi saban Allah. Amma da zarar ya fito ya ce satar da yake yi ta halatta ya yi wannan satar, to anan yana halatta abinda Allah ta'ala ya ce haramun ne, to anan ne yake ƙaryata Allah. Yayin da ya ce halal ne bayan Allah ya ce haram ne, to kaga ya ƙaryata Allah, wanda zai ƙaryata Allah kuma ya bar musulunci, ya bar hanyar Allah. So saboda haka duk wani tsari da za a aje maka kai dan adam, to ka san wani tsari kake kai, mai kyau ne ko mara kyau ne. In mai kyau ne ka san cewa kana bin abu mai kyau, in mara kyau ne ka san cewa ba shi da kyau. In ma tilasta ka akai, to ka san cewa abin nan da akai maka ba wani abu ne da kai ka yarda da shi ba. Amma ba ka amince da abin akan cewa wannan abu halal ne ba, bari in yi shi saboda halal ne, duk da cewa kana da ilimin Allah ta'ala ya haramta shi alqur'ani ko annabi sallallahu alaihi wa sallama a sunnar sa sahihiya ya haramta wannan abun, kana da wannan ilimin amma sai ka dage akan cewa halal ne, watakila ma kai ta kokarin gamsar da wasu, to babu shakka anan kana cin karo da abinda Allah ta'ala ya aiko annabawansa da shi, anan rigimar wato bin wani tsari da ba na Allah yake ba. Yayin da zaka yadda cewa tsarin shi ne daidai kuma binsa shi ne daidai, anan za ka fahimci cewa musulmi a duk duniya tun lokacin da aka suka rasa khilafar ƙarshe ta Usmaniya, ko kuma munan a ce khilafar daular Sheikh Usman Dan Fodiyo, tun lokacin da aka rasa ta babu wata rana ɗaya da musulmi wanda ya san musuluncinsa kuma yake kan musuluncinsa yake jin cewa akwai ranar da za a zo a sa masa musulunci a faifai da abinda ba musulunci ba, a ce ya zaba abinda ba musulunci ba, ko akwai shi. Shi yasa za ka duk kasashen musulmi duk sanda aka fito aka ce ga wani nan yana goyon bayan a yi musulunci, ga wani baya son a yi musulunci, in suka shiga takara waki cin zaɓe, mai son a yi musulunci yake cin zaɓe. Wannan zai nuna maka cewa al'umma tana bisa fitira, tana kan fitira, kaga ashe ba daidai bane a kafirta ta, a ce ai ka yarda da wani abu ba shari'ar Allah ba ka kafirta, wani abu ne wanda kai ba ka da yadda za ka yi da shi. Akwai sanda al'umma ta yi rayuwa irin wannan a lokacin daular Ubaidiyya, daular Batiniyya, daular da Imam Zahabi yake cewa qalabuddin ra'san ra'san ala akhir sun bijirki ta addinin sama ya koma kasa wadanda suke halarta wani abinda Allah ya haramta daura su alhakimu bi amrillah wanda ake masa kirari ana cewa mashi itala ma sha'atul aqdaru fahkum fa anta alwahidul qahhar abinda kaso shi yake wakana kirari ake masa ba abinda kaddara ta so ba don haka kai hukunci kai yanke musu hukuncin duk da kake so fa anta alwahidul qahhar wannan sifar Allah ce sun yi hukunci a kasar musulmi a Masar sun rike kasar Masar sama da shekara 300 a lokacin manya-manyan malamai su sun rayu wasu ma sun yi alƙalanci wasu abin nan amma zuciyarsu ba ta tare da wannan mulki a lokaci ɗaya yanzu in ba ka a tarihi ba za ka taɓa cewa wannan daula ta mallaki Masar ba za ka taɓa cewa wanda daula ce ba tsiniya daula ce shi'iyya ba tsiniya to kaga irin wannan shi yake nuna maka musulmi suna kan fidira musulmi suna kan fidira duk tafiya da aka yi tafiya musulmi suna son musuluncinsu suna son addininsu sannan wani abu da ya kamata mu fahimta shi tsare-tsare tsari iri biyu ne akwai tsarin da yake shaɓa wa shari'ar Allah akwai kuma tsari na gudanarwa wanda bai ci karo da shari'ar Allah to musulunci baya rigima da wannan a samu tsari al-nizamul idari abin da ake kira al-nizamul idari ko al-anzimatul idariya ko ash-shu'unul idariya yaya za a samar da tsarin tafiyar da al'amura samar da tsarin tafiyar da gwamnati ce samar da tsarin tafiyar da ma'aikata ce samar da tsarin tafiyar da gwamnati abin nan a kamfani ne samar da tsarin tafiyar da makaranta wannan baya shi ne ake magana yayin da ake maganar tsarin da ya saba na Allah ba to wasu suna cakudawa dan na san akwai sanda aka yi ta cece kuce game da kungiya za a yi amfani da constitution din kungiya ko ba za a amfani ba to wani kalmar constitution din take tayar masa da hankali saboda in ya tuna constitution din dan komai akwai a ciki akwai mai kyau akwai mara kyau to aka ce ga kungiya ta sunna kuma ana maganar constitution sai hankalinsa ya tashi kenan za a kawo haramun a ciki ba haka bane shi kalmar constitution din cire ta faɗi da yaranka ce tsarin gudanarwa shi kenan soke kalmar ai ba ce aka yi wahayi ba ce kalmar faɗe ta da yaran da baba ka ta haife ka da shi ce masa tsarin gudanarwa ko ka faɗa da fulatanci ko da yarabanci ko da igbo faɗi da yaranka laraba suna kiran shi an-nizam ko an-nizamul asasi suna kiran shi ka al-anzima yanzu ga asan saudiya duk ce suna tahkimu shar'illah amma suna da anzima zaka zo danja dole ka tsaya akwai al-anzima mururiya kaje kayi abin nan kai lasisi kai takaddun mota kai wanda ba wani malami a saudiya da ya taɓa fitowa ya ce kai kuna kafirci ya za ku shigo da abin nan su ma duk motocinsu duk direbobinsu suna da shi in aka suka ma saba aka tare su aka sa musu tara biya suke yi su sheikh Uthaymeen dinnan sun sha biyan tara to wannan al'anzima idariya ba a faɗa da su ba a faɗa da su shi yasa za mu ga a lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallama a lokacin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama sojoji ba su da wani tsari guda ba maganar cewa wai akwai wani bangaren soja a cikin gwamnati a cikin madina a ce ga waɗancan sojoji ne ko waɗancan 'yan sanda ne a zamanin annabi duk babu wannan illa iyaka in aka tashi fita haƙi kawai duk wanda yake ji yana ya isa yana da ƙarfi a ce zo mu tafi ya ɗauki makaminsa a fita saboda haka babu diwanin jund ba a lissafa sojoji ba ana biyan su albashi amma lokacin sayyidina umar daga wajen farisawa lokacin ma suna majusawan su sosai ba maganar ma la ilaha illallah tare da su amma an kawo masa cewa suna da tsarin junud suna da tsarin sojoji don haka akwai registration da ake kowa idan ya shiga soja an san wane soja ne wane ba soja bane in an so tashi fitaki an san su wane ne suka fita su wane ba su fita ba inda za ku duba a lokacin da aka fita yakin Tabuk annabi sallallahu alaihi wa sallama bai san cewa su Ka'ab ibn Malik ba sa tare da shi ba sai da aka je Tabuk, bai san cewa ba su fito ba, saboda mai, saboda ba register. Shi kansa Ka'ab lokacin da yake ba da labarin yace a lokacin babu wata register, a lokacin da yake ba da labarin lokacin sayyidina Umar akwai register. Saboda haka sai ya kawo tsarin a yi wa sojoji register, kowane soja zai shiga a san da shi kuma a sa musu albashi a cikin daula. Kaga wannan tsarin gudanarwa ne, wani ba zai zo ce ka kawo tsarin da ya saba wa shari'ar Allah ba. Akwai wanda zai ga Umar wannan ya kawo wannan a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam babu kurkuku. Ko kun taba ji an ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai wani kurkuku a yi laifi sai a tsaye shi. Sumama ibn Usal lokacin da aka kawo shi Annabi ce a daure shi a masallaci. Kafiri ne ce a daure shi a cikin dirka. A nan ya rika zuwa yana ganin shi har karshe ma musulunci. Amma lokacin sayyidina Umar sai ya sayi wani gida na Safwan ibn Umayya. Safwan ibn Umayya a Makka ya saye shi ya mai da shi kurkuku. Dan shi ne farko a musulunci wanda ya fara daukan tsarin ware gidajen kurkuku. Babu wanda ya taba cewa sayyidina Umar ya kawo wata shari'a da ta saba musulunci. So akwai al-anzimar idariya to abin nan kuna iya sa tsare-tsaren da za ku gudanar da makaranta gare ku, kamfani gare ku, kungiya gare ku, yaya za ku zaɓi shugaba, waɗanda sifofi ya kamata shugaban ya zama yana da su, shekara nawa ya kamata ya riƙe wannan matsayi kafin mu canza wani ko a sake zaɓen wani, ta yaya za a yi mu saɓi shugaba, naɗawa za a yi koko a wasu kwamiti za a sa koko dukan mu za mu taru mu zaɓi wanda zai shugabance mu. Sannan a tsarin tafiya kwamiti nawa za a yi, za a fitar da kwamitoci guda nawa ne, kwamitin abin da waye zai shugabance su, wannan duk tsari ne na gudanarwa, wannan anzima ce idariya. Musulunci baya fada da wannan sai idan an kawo wani abin da ya ci karo da wani nassi, to a nan ne sai a ce to ai akwai inda Allah ta'ala ya ce kaza, abin da muka dauka ba daidai bane. Amma tsarin shi karan kansa ba a ce ka ayi ba, to shi yasa sai kaga wasu suna tafiya akan wani abu amma ana tafiya a cikin barkatai. In kai magana ku samu ne za mu asasi mana, ku samu tsarin gudanarwa mana, sai ce a kai ka ban mu shari'ar Allah muke bi. To ce a kai shari'ar Allah ka aya tsari. So wannan baya daga ciki abinda shari'a, abinda ake rigima da shi shine a kawo wata doka da za ta halatta abinda Allah ya ce haram ne, ko a kawo wata doka da za ta haramta abinda Allah ya ce halal ne. Yanzu in yau kai musulmi za a zo a ce maka sha'anin rabon gado, wani ya zo ya ce shi ga dokarsa sai an daidaita mace da namiji wajen rabon gado, to in kai yadda a nan ka ci karo da wani abin da Allah ta'ala ya yi nassi alqur'ani yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hadzil unthayaini, in ka ce a daidaita su kuma ka amince da haka, kai yadda cewa haka shi ne adalci, to ka soki Allah ta'ala, ka soki shari'ar Allah. Ko magana ta'addudu zawjat fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba, wani ya zo ce kai wanda ya saba wa wayewa ta zamani, ko a ya saba wa haƙƙin mace, saboda haka mace ɗaya za a aura kawai, shi ya haramta a wuri sama da ɗaya, kamar yadda a wasu ƙasashen Laraba na irin kamar Tunisia suke da irin wannan dokokin. To kaga wannan doka ba wani musulmi da zai amince da ita a ransa, in ma yana cikin ƙasar. Yanzu inda za ka je ka tambaye 'yan Tunisia ka ce sun yarda da wannan doka za su yi abin ya fi ƙarfinmu ne. Shi yasa wasu a ɓoye ai suna yin auren sama da ɗaya, in an je gaban alkali sai ce budurwarsu ce, sai a ce kai ku tashi ku ba mu guri. To kaga wannan shi ake faɗa da shi. Ko wani mutum ya zo ya ce shi shigar da mata suke yi sutura kamila shi yana so ya kawo dokar da za a soke ta, to nan musulmi za su yi bore, ba za su yarda ba. To waɗannan su ne tsare-tsaren da Allah ta'ala yake cewa babu wanda ya yarda da irin su, to shi ma ya yarda da abin da yake shirka ne, yayi wa Allah ta'ala tarayya. Allah ya ce watlu ma uhiya ilayka,
watlu ma uhiya ilayka min kitabi rabbika la mubaddila li kalimatihi wa lan tajida min dunihi
multahada. Allah ta'ala ya ce watlu ma uhiya ilayka min kitabi rabbika, kuma ka karanta abinda ake maka wahayi da shi na littafin ubangijinka la mubaddila li kalimatihi babu mai canza kalmomin Allah walan tajida min dunihi multahada kuma ba za ka samu wata mafaka ba a wajensa ba wato ba a wajen Allah ba Allah ta'ala yana gaya wa annabinsa sallallahu alaihi wa alihi sallama cewa ya ci gaba da karanta alqur'ani wannan abu da mushrikai suke so su ga cewa sun raba shi da alqur'ani ko sun tashi ya kawo wani abu sabanin alqur'ani ko ya canza alqur'ani ya watsar da wannan magana ya watsar da wannan batu ya daina ma waiwayin sa ya daina ma sauraron su wa in kadu la yaftinunaka an allazi auhayna ilayka litaftari alaina ghayra wa idhan latakhadhuka khalila Allah ya ce kiris da su fitine ka game da abin da muka yi maka wahayi litaftari alaina ghayrahu dan ka kawo wani abin da su suke so su ji dadi wa idhan latakhadhuka khalila da haka kai to da su ja ka a jiki ka zama dan gaban goshi a wajen su to Allah yana gaya masa ya watsar da wannan magana وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي وبنجي تعالى يكي توا ودند سكي لا يرجون لقاء ربي ودند باسا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي وأنا كرن تامس آيو يم سيسوتي كزود ولا القرآن كزود ولا القرآن با والنبا قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي كشي مصبايا يواني ككرن كينا إن شنز ولا القرآن إن أتبع إلا ما يوحى إلي با كومي نكي بيم فاتي أبن أكرم وحي تو الله تعالى أنا قاوة النبي صلى الله عليه وسلم يكتبت نسو watlu ma uhiya ilayka min kitabi rabbika ka karanta abinda muka yi maka wahayi da shi kalmar watlu daga tilawa ne ko daga attilu tilawa shine karantawa tilu kuma shine bibiya wanda kalmar duk za ta kunshi waɗannan abubuwa bi sauraka ta kunshi alqira'a wal ittiba ta kunshi ka karanta kuma ka bi abinda ka karanta ma'ana ka yi aiki da abinda ka karanta Allah ta'ala yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa ya karanta abinda aka yi masa wahayi na alqur'ani kamar da yake cewa utlu ma uhiya ilayka min alkitabi wa aqimis salah ka karanta abinda muka yi maka wahayi da shi na alqur'ani kuma ka tsayar da sallah inda ma umirtu an a'budu rabb hadhihi albaldati allati harramaha wa lahu kullu shay'in wa umirtu an akuna min almuslimin wa an atlu alqur'an Allah ta'ala yace kace kadai an umarce ni ne in bauta wa ubangijin wannan gari wanda ya sanya shi ya zama gari mai alfarma kuma komai da komai nashi ne walahu kullu shay kuma sannan an umarce ni in zama daga cikin musulmi wa an atlu alquran kuma in karanta alqurani saboda ubangiji ta'ala ya umarce shi da ya karanta alqurani kamar yadda yake da shi warattil alqurana tartila ka karanta shi daki daki kamar yadda ya umarce shi ya bi alqurani اتبع ما أوحي إليك من كتاب ربك اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وعن الأن المشركين كبيبي كيبي أيا كأبن لأك يمك وهي دشي نا القرآن لا إله إلا هو باب أبن بوتان كسياسي الله تعالى شي كأي وأعرض عن المشركين كما كبجي ليوا وأن نسكي مشركي فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط المستقيم الله تعالى النبي سكريك أبن لأك يمك وهي دشي innaka ala siratin mustaqim kana bisa tafarki madaidaci don haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya umarce shi yace ba komai yake bi ba sai wahayi in attabi'u illa ma yuha ilayya ba wani abu nake bi ba face abinda aka yi min wahayi shi yasa a wancan ayace qul ma yaqulu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi baya ruwa ta karan kaina ni kawai in sa kaina in canza abinda Allah ta'ala ya yi min wahayi da shi in attabi'u illa ma yuha ilayya inni akhafu in asaytu rabbi azab yawmin azim ba komai nake bi ba face abinda aka yi min wahayi ni akhafu in asaytu rabbi ina jin tsoron in na saba wa ubangijina ya jefa ni cikin azaba mai radadi saboda haka Allah ta'ala ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci kuma dukkan mu'minai da cewa su karanta alqur'ani sannan su bi abinda alqur'ani yake karantar da su saboda haka shi qur'ani ba wai kawai ana son a karanta shi da baki bane amma ba a san abinda ake karantawa ba ana son ka karanta ka san me kake karantawa kuma kai aiki da abin da kake karantawa wannan shine manufar da ta sa Allah ta'ala ya saukar da alqur'ani Allah ta'ala ce innal ladhina yutuna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya yarjuna tijaratan lan tabur wannan shine hikimar shine natijar karanta alqur'ani yutuna kitaballahi suna karanta alqur'ani ma'ana suna karanta shi suna aiki da abin da yake cikin sa kalmar yatuluna ta kunshi karantawar ta kunshi kuma bibiyar abin da ka karanta ta hanyar aiki kalmar cidawa abin da take nufi kenan wa aqamus salata kuma suka tsaya da sallah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya sannan suka ciyar abin da muka azurta su da shi a fili a boye ko a fili yarjuna tijaratan lan tabur waɗannan suna son samun cin wani kasuwanci ne wanda baya tasgaro ba a asara a cikin sa Allah ta'ala yana cewa allazina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi waman yakfur bihi fa ulaika humul khasirun ubangiji ta'ala ce waɗanda muka ba su littafi yatlunahu haqqa tilawatihi ay yaqra'unahu wa yattabi'unahu suna karantawa suna bi shine ma'anar kalmar yatluna kaga kalmar tilawa ba wai kawai tana nufin kai ta sharara karatu ba baka san me kake faɗa ba in an ce tilawa alqur'ani ana nufin kana karanta abinda kake aiki da shi ka karanta kai aiki da shi ta yaya zaka yi aiki da abinda baka san me kake faɗa ba ashe kaga akwai buƙatar in kana karantawa kuma ka san me kake karantawa alal aqalla ka san cewa nan umarni ne in yi gaskiya nan umarni ne in yi sallah nan umarni ne in yi azumi nan umarni ne kan yi zalunci ka riƙa jin waɗannan ma'anonin suna zuwa a ranka koda a dunkule ne koda baka san su filla filla ba to su riƙa ratsa cikin kokon zuciyarka dan su zama akwai su sun yi tasiri a rayuwarka wannan shine ma'anar tilawar alqur'ani shine abinda Allah ya umarci annabi sallallahu alaihi wa sallama a wannan ayar utlu ma uhiya ilayka min kitabi rabbika la mubaddila li kalimatihi babu mai canza kalmomin Allah kalmomin Allah dukan su idan labarai ne to gaskiya ne idan kuma hukunce hukunce ne to adalci ne wa tabbat kalimatu rabbika sidqan wa adala la mubaddila li kalimatihi wa huwa as-sami'ul 'alim kalmomin ubangijinka sun tabba sun cika sidqan sun cika ta fuskar gaskiya wato in labarai ne suka zo da shi to gaskiya ne wa adlan da haka nan ta fuskar adalci ma'ana idan hukunce hukunce ne suka zo da shi to adalci ne babu wani hukunci na Allah ta'ala da yake kunshe da zalunci kowane hukunci Allah ta'ala yana aje shi inda ya dace don haka kowa ana ba shi haƙƙinsa a cikin hukuncin Allah babu wani wanda ake zaluntarsa saboda haka la mubaddila li kalimatihi babu mai canza kalmomin Allah menene ma'anar canza kalmomin Allah abinda kalimatul qadariyatul kauniyya abinda Allah ta'ala ya kaddara ya hukunta babu wanda yake canza shi duk hukuncin Allah da yi sai dai ka sa ido baka da ikon ka canza shi Allah ta'ala ya so ya yi mawana dukiya sai dai ka bar shi haka nan haka Allah ya so shi ya so ya ba mu wani ya ga dama ya ba mu wani mulki ya ba shi ya so ya baka ya baka ba wanda yake ya kwace ya so ya baka lafiya ya baka ba wanda yake sa maka rashin ya so ya sa maka rashin lafiya ya sa maka ba kuma wanda zai baka lafiya sai shi wa idza maritu fa huwa yashfi to wannan kalimatul qadariyya ne babu mai canza su yadda Allah ta'ala ya halicci duniya din nan kaga rana kaga wata ga yadda tafiyar su take akwai wanda yake ya canza su babu in duk duniya ta hadu ba ta isa ta canza tafiyar rana ba ko tafiyar wata saboda babu wanda yake canza wannan gudanar iska saukar ruwa da sama fitar da tsirrai babu wanda yake canza wannan to duk wannan kalimat ne qadariyya kauniyya la mubaddila li kalimatihi waɗannan babu wani wanda yake canza shi akwai kalimat shari'iyya kalmomin sa na shari'a sune hukunce hukuncensa shi ma babu wanda yake canza shi kuma ya zama ya canza shari'ar Allah tana ne da take abin da yake halal yana nan halal inda wani zai zo ya ce halal ya mai da shi haram wannan magana ta shi ba za ta mai da abin ya koma halal inda haram ba abin haram halal wani zai zo ya haramta shi maganar sa ba za ta canza wannan abin ya koma haram ba saboda haka la mubaddila li kalimatihi sawa'un kalimat kauniyya qadariyya ko kalimat shari'iyya kalmomin sa na shari'a suna nan yadda suke don haka shari'ar da Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam tana nan tun a wancan lokacin har zuwa yanzu har kuma Allah ya dade kasa tana nan a shari'a ta yadda take kabi ko kakkabi wannan wani abu ne daban amma dai tana nan ba canza ta yi ba
la mubaddila li kalimati shine abin da ake nufi saboda haka babu wata rana da za a zo a ce kai wannan shari'ar ya kamata a canza ta ya kamata ta yi tsauri ya kamata a kawo wata shari'ar ba ita ba kuma a yadda ita shari'ar Allah ce ba zai yiwu ba sai dai in an kawo ta a yadda cewa to a wannan wani shari'a ce daban ba ta Allah ba amma dai ita ta Allah tana nan yadda take saboda haka kalimatihi anan yana nufin duka bangarorin guda biyu kalimat kauniya da kalimat shar'iyya walan tajida min dunihi multahada kuma ba za ka samu wata mafaka ba da za ka fake ba a gurin Allah ba saboda haka Allah ta'ala shi kadai ne ake fakewa a gurinsa ka duba anan magana ce Allah ta'ala yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallam ba inda zai fake kul inni la yudirani min Allah ahad walan ajida min dunihi multahada kace babu wani wanda zai bani mafaka ba Allah ba kuma ba zan samu wani guri da zan fake in ba a gurinsa ba a cikin addu'a sai yana la manja wala malja minka illa ilaik babu mafaka babu matsira da za a tsere maka sai dai a koma gare ka shi kaga kowa da kowa gurin Allah yake komawa babu wani wanda yake neman mafaka a gurin wani ba Allah ba kuma da zai samu su ma waɗannan yara samari da suka shiga kogo Allah ne ya ba su mafaka don haka da suka tashi shiga kogo suka ce fa au ila kafi yanshur lakum rabbukum min rahmatihi anan gurin rahmar ubangiji take anan gurin mafaka take daga ubangiji don haka duk abin da ya dame ka ka nemi mafaka a gurin Allah Allah ta'ala shi kadai ne zai iya baka mafaka Allah ta'ala ka ba mu dacewa abin da muka yi daidai Allah ya ba mu lada da kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.